Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin radar Laraba 14 ga watan Agusta shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba ya ku makirri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To bayan kun gama jin labarai zamu kawo muku maimaitin shirin ciki da gaskiya. Bayan haka Muhammad Awal Garba daga Kamaru yana dauke da sharhin jaridun kasar. Akwai kuma sakonni da ku masu saurare kuke aika mana amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Yan sandan kwantar da tuzoma sun yi arangama da yan rajin kare demokradiyya da ke zanga-zanga a babban filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin jiya Talata ta yadda aka soke tashin jirage sama da kwana biyu a jere. Masu zanga-zanga sun sake mamaye filin saman kuma a wasu lokutan an yi ta samun yar hatsaniya tsakanin su da yan sanda dauke da kulaki da ke cikin shirin kota kwana. Wasu ƴan fadace-fadace sun yi ta barkewa tsakanin ƴan sanda da masu zanga-zangar, inda ma'aikatan agajin gaggawa suka dauke waɗanda suka ji rauni daga wajen. ƴan sanda sun fesa yaji domin tarwatsa masu zanga-zangar yayin da suka yi yunkurin tare motar daukar marasa lafiya lokacin da ta dauki wani mutum. An kama kalla mutum biyu. Amurka ta jinkirta sabon harajin kashi 10 cikin 100 kan wasu kayayyakin China da ke ake shigarwa kasar ta wanda ya kamata ta fara aiki ranar 1 ga watan Satumba. Ofishin wakilancin cinikayya na Amurka ya ce harajin da za a saka wa kayayyaki irin su kananan kwamfutoci na laptop da allon kwamfuta na manita da wayoyin hannu da na'urar wasannin wasa kwakwalwa da wasu kayan wasan yara takalma da kuma kayayyakin sakawa an dage shi zuwa ranar 15 ga watan Satumba. Dage saka wannan haraji da aka yi zai taimaka wa Amurka waɗanda ke sayan irin waɗannan kayayyaki domin bayar da kyautar su lokacin bikin Kirsimeti. Abinda muka yi shine mun tsinkirta ne ta yadda ba zai shafi sayayyar bikin Kirsimeti ba, ko da zai iya shafar mutane, abinda shugaban Donald Trump ya faɗa jiya Talata kenan. Haka kuma Amurka ta janye harajin daya wato baki daya ga wasu masu shiga da kayayyakin China da suka hada da kayayyakin kiwon lafiya da kare lafiya da na tsaron kasa da dai sauransu. Wasu rahotanni masu karo da juna sun kawo rudani jiya Talata kan halin da tankar man nan ke ciki wanda aka kama a kusa da yankin Gibraltar mallakin Birtaniya a watan da ya gabata. Jalil Islami da ke zama mataimakin shugaban hukumar kula da harkokin ruwa ta Iran ya faɗi jiya Talata cewa tankar mai suna Gres 1 nan ba daɗewa ba za a sakar wa hukumomin Gibraltar ita. Mun yi imanin cewa tankar Gres 1 za ta koma bakin aiki ƙarƙashin tutar Iran a ruwan ƙasa da ƙasa a nan gaba, a cewar Islami kamar yadda kamfanin dillancin labaran Iran ya wallafa. Kamfanin dillancin labaran na Iran ya ambato wasu hukumomin Gibraltar na cewa za a saki tankar a daren jiya Talata. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata an sallami wata majinyaciya da ɗanta a cibiyar jinyar masu fama da cutar Ebola da ke gabashin Congo bayan sun shafa kwanaki 29 suna ta ƙoƙarin ceto rayukansu inda aka ɓarke da tafi da kuma murna. Ina jin daɗi sosai kuma ɗana lafiyar salau, abinda Esperance Nabintu ta faɗa kenan cikin murmushi ga wasu mutane da suka taru a wajen cibiyar domin murna sallamarta. Ta share hawaye daga kumatin ɗanta ɗan shekaru guda da haihuwa, Ebenezer Fataki, wanda yake kuka. Ta saka wata riga da aka yi rubutu cikin harshen Faransanci da ke cewa na warke daga Ebola. Da Nabintu da ɗanta duk sun warke daga cutar Ebola, cutar ta kashe mijin Nabintu ‘yan makonnin da suka gabata a cewar likitoci. Fadar shugaban Amurka ta White House na matukar sha'awar kulla hulɗar cinikayya da Burtaniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gaya wa sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab lokacin da ya kai ziyara ranar 7 ga watan Agusta cewa Amurka za ta shirya da alƙalami a hannunta domin rattaba hannu a sabuwar jijiyar cinikayya cikin gaggawa. A halin yanzu kuma mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton ya tafi birnin London a wannan makon domin tabbatarwa da jami'ai cewa gwamnatin Trump za ta baiwa Burtaniya fifiko a fagen tattaunawar cinikayya. Kasar Uganda ta ƙara tsanani wajen daƙile duk wasu bayanan da ake yadawa ta yanar gizo da suka kunshi rashin da'a da tsana, wanda mataki ne da masu suka ke cewa zai hana mutane bayyana ra'ayoyinsu. Tun watan Maris ɗin shekarar 2018 hukumar sadarwa ta Uganda ta kafa doka wadda ta buƙaci wasu masu wallafa bayanai a yanar gizo da su yi rajista su kuma biya dala 20 a shekara. Yanzu gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen ƙarfafa dokar ta hanyar saka kamfanonin yaɗa labarai da masu amfani da kafafen sada zumunta masu mabiya da yawa da su biya kuɗi, ciki har da 'yan jarida da fitattun mutane da mawaƙa da kuma 'yan wasan motsa jiki. Hukumar sadarwa ta Uganda ta kira mutanen da suna masu yaɗa manufofi a yanar gizo kuma za ta riƙa duban shafukan kafafen labarai ciki har da Twitter da Facebook da Instagram da kuma YouTube domin tantance waɗanda wannan doka za ta shafa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya, amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa. Zallata fatan an shakata da wannan waƙar, sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 3 ne da minti 10 na dare a nan Washington. Yanzu bari koma gefe Sarfila Hashim ya ja daga man shirin.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro da fatan ana ci gaba da yin shagulgulan bikin babbar sallah lafiya. Allah Ubangiji ya bada lada ya kuma maimaita mana. Shirin ciki da gaskiya wanda ke binciko bayanan cin amana da zarmiya da zamba cikin aminci don tabbatar da adalci da kare haƙƙin ƴan adam. A wannan karo za mu duba ƙorafin wasu ma'aikatan hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA kan kuncin yanayin aiki da suka ce suna fama da shi. Da hakan ya hada da rashin karin girma da koran ma'aikata da kuma rashin kayan aiki ciki har da amfani da bindigogin da aka yi amfani da su tun yakin basasa. Ma'aikatan sun zargi musamman tsohon shugaban hukumar Malam Ahmadu Giyabe da ya yi aiki tsakanin shekarar 2005 zuwa shekarar 2015 da rashin tabuka abin kirki a hukumar din kadebe koran ma'aikata da yi. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfin Hashim Gulen. Farko ga amsar zargin koran ma'aikata a matsayin mafi ingancin aiki in ma akwai shi da Malam Ahmadu Giyade ya yi. Kafin mu kawo muku amsoshin Ahmadu Giyade, yanzu ga korafin ma'aikatan ta bakin ɗaya daga cikinsu wanda saboda dalilan kariya bai ambata sunansa ba.
Kai ma'aikacin wace hukuma ne?
Ni ma'aikacin NDLEA ne, hukumar masu yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi.
Menene tafi da kai a wannan ofishi na muryar Amurka?
Wato abin da yake tafi da ni damuwa ne suka mana yawa. Mun kai makura ne yanzu domin gaskiya idan muka yi sake ƴaƴan da za mu haifa ma ba za su yafe mana ba. Tunda ya kasance cewa mun yi aiki a hukumar. To waɗansu mu yawanci sun kusa ma tarin daga aikin, amma aikin a inda muke yanzu ba ta da kan gado gaba daya.
Me yake nufi?
To yanzu mun kai gaban da a cikin ma'aikatan mu waɗansu sun soma retiring, sun kai lokacin barin aiki, amma har yanzu gidan jiya muke. Hukumar nan yau shekaran ta kusan 29 zuwa 30, amma har yanzu maganan da muke yi ba mu da wani a cikin mu wanda za a ce ya cancanci a bashi shugabancin hukumar. Kuma daga dukkan alamu in ba daga cikin ma'aikatan aka samu ba, duk waɗanda ake kawo mana su su zo ne su ci arziki su kama hanya su tafi abinsu.
Ba ka ganin cewa kila ƙwarewarsu yasa aka ba su wannan aiki su shugabanci wannan hukuma ta kuta NDLEA?
To me yiwuwa suna da wata ƙwarewa wanda mu ba mu sani ba, amma a namu aikin ba mu ga ƙwarewansu ba. Domin me mu duk wanda ya zo abin da ya ga dama yake mana ya kama hanya ya tafi. Alal misali akwai ciyaman ɗin da ya zo Giyade, ya zo yi shekara 10, ka kira shi ka tambaye shi akwai tsintsiya da ya bari a legacy sunansa wanda ana iya tunawa da shi in ban da kora da yi, ka kira shi ka tambaye shi.
Kana nufin bai ayyukan ci gaba da inganta wannan hukuma ta NDLEA ba a cikin shekaru nan guda 10 da yayi kafin ya bar aiki?
To a shekaru 10 da yayi dai mu dai bai mana komai ba. Inda ya zo ya same mu haka ya tafi ya bar mu, sai dai illa kora da yi. Kuma ka kira shi ka tambaye shi. Domin me mu gaskiya yanzu halin da muke ciki muna ganin shugaban kasa ne kawai zai iya kubutar da mu.
Shin takaman mai ta me da menene matsalolin ku?
Madalla kaga na daya muna da matsaloli. Na daya maganan aiki ma kanta tukunna, mu soma daga ita kanta aikin. Ita kanta aikin yanzu a matsayin mu ya kamata a ce muna da kayan aiki. Bari in gaya maka, kaga mu Allah la misali a jihohi 36 nan da Abuja akwai jihan da kusan mota ɗaya take da shi na aiki gaba daya. Akwai jihohi wanda idan kaga suna da aiki kayan aiki, Allah la misali mota na aiki, misali Kano, in ka je ka bincika zaka ga gwamnatin Kano ne ta taimaka, federal government ita ba ruwanta da mu. Kaga halin da muke ciki na rashin aiki, kaga civil defense ba a musu haka, DSS ba a musu haka, immigration ba a musu haka, road safety ba a musu haka, custom ba a musu haka. Mu ba mu san meye yasa gwamnati bata damu da mu ba.
Shin kana nufin motoci ne baku da koko bindigogi da sauran abubuwan aiki kamar kayan sadarwa?
Yawa, kayan sadarwa ba mu da ita a ce yau ga kayan sadarwa namu wanda za mu zauna a ce alal misali kaman waɗanda suke guraren da ake da damuwa kaman na noman taba haka da sauransu. Ka shiga daji wannan ku ya bata in inda za ku same shi ba za ku san inda za ku yi ba. Ko kuma alal misali a ce ku yi katari bata gari wanda suka yi noman nan sun toshe ku a daji. Ku ce kuna neman maybe reinforcement ko daga can headquarters ku. Ba ku da communication din da za ku yi. Illa communication din ka handset din ka kuma wani sa'in ka shiga wani gurin babu network, ba motocin aiki, babu communication gadgets, babu bindigogin ma wanda muke da su yawanci outdated bindiga aka kawo mana. Yanzu an wuce zamanin wannan.
Kamar tsofaffin shekara kenan.
Tsofaffi sun tsufa, kana iya zuwa ka je ka tabbatar. A gwada maka irin bindigogin da muke amfani da su. Akwai wata tsohuwar bindiga da aka yakin Biafra da ita. Ana ce mata SMG. Ina tabbatar maka in ba kuskure ne ba a jami'an tsaron kasar nan mu kadai ne muke amfani da ita. Saboda haka shugaban kasa ya tausaya ya taimaka. In dai ba ana so Najeriya ta shiga halin da aka shiga bane na ƴan Boko Haram ya kasance kwaya ta mamaye ko ina ba, to tun dare bai ba shugaban kasa ya taimaka yayi wani abu.
To ya batun ƙarin girma?
Batun ƙarin girma ina iya tabbatar maka da cewa akwai waɗanda tun dubu ɗaya ai tun shekaran 2001 akwai wanda har yau ba a ƙara masa girma ba zuwa sama. Kaga akwai 2001-2003 har zuwa nake jin last one din was 2004 ne ko 15. Yanzu maganan nan da muke yi sun ce za a je ai jarabawa. Jarabawan da ake yi ka tambi ƴan sanda da sauran jami'an tsaro, promotion course ake cewa ba promotion exam ba. Promotion exam za ka je ka yi paper ko darussuka za a ce guda biyar za ka yi. Ka gaya mun a wani jami'a ne aka ce pass mark 50 sannan in ka samu 49 ka fadi. Sannan a papers guda biyar din nan alal misali in aka ce ka samu paper ka samu 100% anan nan ka samu 78 nan ka samu 90 nan ana hudu ka samu let's say ka samu 65 amma su sun ce cut out mark din su passing din 60 ne. A na karshe idan ka samu 49 da rabi ka fadi. To bari baka misali. Akwai lawyer wanda ya shekara biyar yana karanta law, ya shekara ɗaya ya je law school, ya dawo yau yana aiki a NDLEA, ba yi da laifin komai, ba kwere ba komai, wai ya je ya rubuta jaraba wannan na promotion, wai a law a ainihin inda yake aikin wai ya faɗi. Wani irin jarabawa ne ake kawowa a ce wai lawyer da ya shekara biyar ya je shekara ɗaya na kwarewa a law school wai ya zo ya faɗi a NDLEA law, kuma lawyer nan yana musu cases a kotu. Akwai dai abun dubawa, abun cika. Mu muna ganin yawancin jarabawan nan akwai waɗanda ake musu bita da kulli.
To idan muka koma batun yanayin aiki a wannan hukuma taku ta NDLEA, yaya aikin ke tafiya?
Aiki dai muna tsaye waje ɗaya ne chak. Bata tafiya. Rashin tafiyan ta ko ya taso daga rashin shugabanci na gari da bamu da. Domin za a ce kana ma'aikaci za a maka transfer ba a baka kokobo ba. Kana ma'aikaci za ka je wajen aiki ka samu hatsari ba mai lura da kai. Kana ma'aikaci za a ce yau akwai waɗanda ƴan uwanmu wanda Allah ya sa sun cika Allah musu rasuwa ko a bakin aiki ko rashin lafiya. Tadin nan da nake maka ka je ka bincika daga shekara biyar zuwa yanzu mutum nawa iyalinsa suka samu haƙƙinsu da aka biya su? Babu ko mutum daya. Yanzu mun kai waɗanda suke retiring din ma akwai wanda suka retiring har yau a nini ba a basu ba. Matsalolin sun muna yawa.
To amma gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wani committee karkashin wato Brigadier General Buba Marwa mai retire domin ya dudduba irin ayyukan da kuke gudanarwa kuma ya ji irin koki-koken. Baka ganin cewa ana nan ana aiki akai a halin yanzu?
To mu dai mai girma Murabus General Buba Marwa mun samu labarin an kafa committee amma mu muna ganin ko da yake ba mu ga report din sa ba amma muna ganin ƙarshen ta za a yi kitso ne da kwarkwata.
Me yake nufi?
Yawa, domin mun tabbatar da cewa shugabannin mu ba za su gaya masa ainihin matsalolin da muke ciki.
Warfin ma'aikatan hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA kan kuncin yanayin aiki da suka ce suna fama da shi. To saboda ƙarancin lokaci abinda za mu iya kawo muku a yau kenan. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku cigaban warfin ma'aikatan kafin mu ji ta bakin waɗanda ke da alhakin tafiyar da wannan hukuma da ma martanin tsohon shugaban hukumar Giyadi kamar yadda aka saba. yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Hassan Umar Tambuwal wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Da Nasira da Meli Kaya, ni Sarfila Hashin Gumulke cewa muka sance lafiya.
Madalla a gaishe ka yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun kasar Kamaru.
Zan fara shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar The Peace Actual ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda tauta mana babban labarin ta cewar ministan Simiri Tanadi na kasar Jamhuriyar Kamaru Alarin Mai ya ce nan da ƙarshen wannan shekarar kuma da tattalin arzikin kasar Jamhuriyar Kamaru zai farfado da kashi 10%. Sai kuma jaridar The Guardian ta kasar Kamaru anda ita kuma ta bayyana mana cewar kasar Kamaru da makwabciyarta kasar Equatorial Guinea suna takura saka zakarin su domin kasar Equatorial Guinea tana kokarin gina wata katafariyar danga tsakaninta da kasar Jamhuriyar Kamaru. A halin yanzu dai hulɗar su na diplomasiya yana neman durƙushewa. Sai kuma jaridar Informatin anda ita ma ta hango mana cewar kamfanonin da suke gina sababbin filayen kwallon kafa a kasar Jamhuriyar Kamaru a halin yanzu dai suna jan kafa ga ayyukan da suke gudanarwa a kasar domin nan da kana 2021 kasar Kamaru za ta karbi bakuncin gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka. Sai kuma jaridan Le Jour ita kuma ta gulmuta mana cewar a jihar Arewa mai nisan kasar Jamhuriyar Kamaru tashin hankali tsakanin kabilu guda biyu Musgun da Arab Shuwa yayi tsamari anda akalla aka kona baburan mutane sama da 100. Jaridar Cameroon Tribune kuma ta ce Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru Jean Gauthier ya jagoranci wani katafaren kamfanin sarrafa ruwan sha mai tsafta a birnin Yaounde. Jaridan Anadolu ta kasar Kamaru ita kuma ta fayyace mana cewar an fara gudanar da shari'an mutanen da aka kama su a yayin da suke zanga-zangar kin jinin gwamnatin Mr. Biya a kasar Belgium. Sai kuma jaridan Camer Press anda ita kuma ta gulmuta mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru za ta dinga shigo da man girki cikin kasar ta daga makwabciyar kasar Jamhuriyar Gabon. Zamu kammala shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Mutation anda ta jaddada mana cewar ministan lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru Musta Melashe ya ce zai yaki masu sayar da maganinka a kan titunan kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a wannan lokaci da ake gudanar da hada-hadan a ta kowane bangare a kasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To sai ga Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuma sauraro kuka iko mana.
Assalamu alaikum sashen Radio America. Sunana Kasim Aliyu, sandanin matasan asar a jihar Sokoto, Najeriya. Ra'ayina na yau zan yi shi ne akan cece kucin da aka yi na kudin da tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo aka hitar na naira biliyan 16 game da gyaran wutar Najeriya amma suka yi batun dabu. Hukumar NCC tana bincika a kansu. To ina kira ga hukumar NCC ta yi bincike na hakika domin a gano wadda kudin sun kai batun dabu. Domin rashin binciken su gaskiya ba karama hasara ce ba. Domin da akari da irin girman Najeriya a ce wuta ta kasa tsayawa daidai wadda ya kamata. To ina kira ga hukumar NCC ta yi bincika na hakika domin a hukunta su kuma a kai su gaban kotu domin a hukunta su. Hukunci ne da abin da sun ka aikata.
Assalamu alaikum gidajen da murar Amurka. Sunana Gambo Garin Fatakku, tsohon kasuwa a garin Fatakku. Alhamdulillah. Mun gode wa Allah an sallah lafiya, an gama lafiya. Mun a garin Fatakku gurare biyu wallahi ba a samu matsaloli irin na kaɗan yara da sauran ganganci ba. Abubuwa da ake ta faɗakarwa sun yi aiki alhamdulillah. Allah ya ƙara mai kamuna. sannan muna godiya a dangin al'umma da suka kai wa mai girma da suke wannan mu Alhaji Idi Babba Zubana ziyarar murnar sallah. Kowa ya ji cikin walwala, an gana lafiya da fatan wannan karamci da ake wa shugabanninmu abin alfahari ne, abin ayaba ne.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama ne fata daga hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. To alhamdulillahi ala kulli halin, yau ne aikata a Najeriya za ku koma bakin aiki bayan hutun ƙarshen mako da na bikin sallan Eid al-Adha da yardan Allah. Allah ya karbi ibadunmu kuma Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Gwamnatin jihar Adamawa ko ba komai bana ta fi bara, amma abinda ya faru ba mu ji daɗinsa ba. An dubi ma'aikatan jiha an ba su kuɗin hutu duk da cewa wata bai yi nisa ba balla tana a biya albashi. Wannan abu ya yi kyau kwarai da gaske, amma abin ban haushi shi ne ma'aikatan ƙananan hukumomi ba abin da suka samu. Muna fata nan gaba ba za a yi wannan kuskuren ba, saboda mu ƴan Adamawa ne gaba ɗaya, kuma ba abin da zai gagari gwamnatin jihar Adamawa wajen kiran shugabannin ƙananan hukumomi su yi wa ma'aikatansu na ƙananan hukumomi adalci. Muna fata Allah zai ba gwamna da mukarrabansa da shugabannin ƙananan hukumomi hikima da ilimi da basira wajen mulkan al'ummar jihar Adamawa bisa adalci da riƙon amana.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America, sunana Usman Dogo Madaka, rafin da gwamnatin jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya akan abubuwan da suke faruwa ga na barayi mutane da masu kashe-kashen mutane. Ya kai ga hanyar alawa, daga nan hanyar daga bandagari zuwa alawa, sai ya kasance cewa ga barayinya sun kashe sun kona motoci guda bakwai a hanyar alawa, da motoci na kamfani masu aikin hanya da na motar sojoji ta ina mafita ba tashi ba wai an tashi sai ba. Na kira ga gwamnatin jihar Niger su tashi sai, saboda abubuwan da suke faruwa alamar fasi ya fi ƙarfin talaka, sai gwamnati ta tashi sai a kai.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne za mu kawo muku labarai, amma wannan karon a takaice.
To a takaice, ƴan sandan kwantar da tarzoma sun yi arangama da ƴan rajin kare demokradiyya da ke zanga-zanga a bambir a filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin jiya Talata, ta yadda aka soke tashin jiragen sama kwanan na biyu a jere. Masu zanga-zanga sun sake mamaye filin jirgin saman, kuma wasu lokutan an yi ta samun ƴar hatsaniya tsakaninsu da ƴan sanda ɗauke da kulake da ke cikin shirin kota kwana. Amurka ta jinkirta sabon harajin kashi 10 cikin 100 akan wasu kayayyakin China ke shigarwa kasar ta, wanda ya kamata ya fara aiki ranar 1 ga watan Satumba. Ofishin wakilan cinikayya na Amurka ya ce harajin da za a saka wa kayayyaki irin su ƙananan kwamfutoci na laptop da allon kwamfuta na manita da wayoyin hannu da na'urar wasannin wasa kwakwalwa da wasu kayan wasan yara da takalma da kuma kayayyakin sakawa an ɗage shi zuwa ranar 15 ga watan Satumba. Wasu rahotanni masu karo da juna sun kawo rudani jiya Talata kan halin da tankan nan ta mai da ke ciki, wadda aka kama a kusa da yankin Gibraltar mallakin Birtaniya a watan da ya gabata.
To duka kuma abinda muka kawo muku kenan a wannan lokaci. Sai can da asali ya zabi wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu baki ɗaya. Amma yanzu a madadin Safila Shimguba da ya taimaka muka gabatar da shirin, da kuma wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi Darrell Smith, Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC ne ke sallama da ku. Sai anjima, assalamu alaikum.